三国马破城我心急，把心收回了单人一家，单国那单人一家，保不住把家的娃呀。大米那的罗的伊斯卡，白哈能爱情人一家。
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri ta dandalin ƴan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yardan Allah subhanahu wataala shirin ya sake maido da mu nan kasar Ghana, kuma za mu tattauna akan batutuwa da suka fi daukan hankula na jama'a cikin wata daya. Sunana Hamza Adam, ina matukan farin cikin kasancewa da ku yau na tare da ni fitaccen ɗan jarida ne da suka hada da Hafiz Tijjani na gidan talabishin ɗin Channel One da City FM tare da Malam Anas Sabit na gidan talabishin ɗin Joy News. Yau mun tattauna akan shirye-shirye na zabe da za a kaddamar na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokokin ƙasar Ghana a ranar 7 ga wata na Disamba, inda hukumar zaben ƙasar ta ayyana sunayen mutane 13 da za su sharaka a takara na fitar da shugaban ƙasa. Sai dai kuma Allah subhanahu wataala ya yarda gobe Litinin 30 ga wata na Satumba ake sa ran kungiyoyin an kwadago a nan ƙasar Ghana za su aiwatar da gagarumar zanga-zanga, wasu kuma za su yi yajin aiki. Duka dai na daga cikin matakai da suke dauka na ƙara matsawa gwamnati lamba na bukatar da ta dauki mataki wajen ganin an shawo kan matsala na hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, kamar yadda rahotanni suka gabatar. Ghana ta yi hasarin gandun dazuka 34 sakamakon wannan aikin. Haka zalika kashi 60 cikin 100 na ruwa da ake amfani da su a nan kasar Ghana gabaki daya sun gurbace sakamakon wannan matsala. To ma'aikata na gwamnati sun ce har in gwamnati bata dauki mataki ba, la shakka fihi za su ci gaba da aiwatar da wannan zanga-zanga. Maudu'a abin da zamu fi mai da hankali akai, amma jama'a masu sauraro, ku da kashe mu da mun sake dawowa, mun ji ta bakin yan jaridun.
Sukuti rukuti jomareda mbasu take dan jarida akada araya suna ananga babu bamba ya jarida.
To da masu sauraro, barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko, maudu'ai biyu ne zamu tattauna akai, amma mun fara akan batu na hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi, wadda jama'a a nan kasar Ghana suke kokawa kan jinkiri ko ku tafiyar aweniya da suka bayyana cewa gwamnati tana yi wajen daukan mataki domin kawar da wannan matsala da baki daya. Malam Hafiz Tijjani na sashen labarai ta City News da ke nan kasar Ghana, ya kaji da wannan mataki da kungiyoyin an kwadago suka dauka na aiwatar da zanga-zanga tare da yajin aiki na bukatar da gwamnati su dauki mataki akan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba?
To wala jamza muka duba dai wannan illegal mining activities, ko in ce yanda ake neman wannan zinariya ba kan hanyar shi ba, tana jawo muna matsala da yawa. To in ka duba wannan lamarin kuma da ma'aikata suka tashi suka tsaya, ba ma'aikata ne wadanda za a ce ba su san abin da suke ciki ba. Cikinsu akwai doctoratu, cikinsu akwai lawyoyi, cikinsu akwai malamai makaranta da suka fito suke wannan magana don gwamnati ta daure damsi don ta yi ya magance wannan yanayi. In ka duba kuma gwamnati tana tsatsan ne da maganan ga don lokacin zabe ne. In ka ji ma maganganun da waɗanda ke cikin gwamnati suke yi, suna gwada cewa in dai gwamnati za ta fito ta yaki wannan, zai rage musu zaben da za su samu a cikin waɗannan unguwannin da ko ainihin wuraren da ake wannan abun. Waɗanda kuma suke opposition da ake duban cewa su ma za su fito su fadi wani abu game da ko in suka zo za su dakata wannan aiki, su ma suna takatsantsan ne don ba su son su fadi, don kuma abin da musu masu samu wannan zabin balle su zo cikin mulki. Isa ina ganin cewa wannan taron da ma'aikata suke yi yana cikin daidaita, amma ba wani political will da ke nan da gwamnati take cewa ko za ta bada ita amincewanta ta ce kamar za ta fito ta yaki wannan?
Eto Malam Hafiz, ina godiya kwarai. Bari nzo kan Malam Anis Sabit. Malam Anis Sabit, kana ganin matakin da masu zanga-zangan za su dauka ba zai iya haifar da cikas ta bangare na samar da kudaden shiga a bangarori da dama ba?
Gaskiya murka mun san in an yi yaji na aiki san ma irin wannan da ita labor union ta kungiya guda ne ko kuma ba ma'aikata guda za su yaji ba. Unions ne daban-daban da yawa da za su hadu su aji kayan aikin su don yin ba su aiki. In an yi haka dole ne zai tabi al'umma baki ɗaya har da gwamnati. Abin da ya sa shi ne kuma kan da muka sani in labor union sun yi ba su zuwa aiki wanda ke karban haraji wanda ke karban kudaden gwamnati da sauransu dukkanin su sun aji kayan aikin su automatically ababin da ya kamata ya shiga hannun gwamnati in rana ɗaya ne in kwana biyu ne in kwana uku ne wannan ababin da za ka ga gwamnati ya rasa waɗannan kudaden da shi kudade guda-guda ake tafiyar da lamari na ƙasan. Bayan haka mu mutane da ke cikin ƙasa kuma mun shiga cikin hali na kakanikani sosai saboda misali ina son Ghana card na fita wani district na zo wani district ko kuma na fita wani kauye na zo babban gari da yake wuraren aiki wannan registration na kai wurin na yake ba ma'aikata dole ni ma na shiga cikin wani hali da yake ba zan ji daɗin shi ba wannan kauye ba kuma ba bai je wanda mutane suna nema su tafiyar da ayyukansu kamar kan da muka sani to ma'aikatan sun yi yajin wane ne zai yi wannan aikin to abinda muke fata shi ne gwamnati kada ya bar a ma yi wannan stipend a gurguje abin da gwamnati zai ya bar kowa cikin wannan ƙasa ya gano kamar gaskiya gwamnati ya so ma wani aiki musamman da zai hana wannan banna da ake cikin ruwan shanmu da wurin forest da sauran zai gwamnati ya take step quickly.
Madalla Malam, ina godiya kwarai da gaske. Bari mu isa ɗan hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'inmu na biyu.
Sukuti rukuti jomareda ba su ta ɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu banbaya jarida.
Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Za mu tattauna akan maudu'inmu na karshe inda zai kai mu kan batun zaɓe da ake tunkara na wannan shekarar 2024 a ranar 7 ga wata na Disamba, inda a baya-bayan nan hukumar zaɓen ƙasar ta EC ƙarƙashin jagorancin uwar gida Jinmensa ta ayyana sunayen mutane 13 da ta tabbatar da su a matsayin waɗanda za su sharaka a takarar fitar da shugaban ƙasa. An fitar da rahotanni da dama, wahasta ma wani bincike da fadar shugaban ƙasa ta aiwatar inda ta bayyana cewa da alamun zaɓen zai iya kaiwa zagaye na biyu. Don saboda akwai wasu 'yan takara masu zaman kansu da suka wato shiga cikin wannan takarar kuma za su yi tasiri sosai a zaɓen da za a kaddamar. Bari mu fara kan Malam Hafiz. Hafiz, ya ka ji da wannan bincike da fadar shugaban ƙasa ta Jubilee House ta yi?
Alhaji Amla, in ka duba dai cikin 1992 da muka zo demokradiyya, in ka duba zaɓen nan NDC da NPP ne suke mulkin Ghana. So ka duba kuma independent candidate da suke zaman kansu na shi Alan Kudu Tramantin da aka fi sani ya fito cikin jam'iyyar NPP ne sannan ya je ya form political parties. Kuma ka duba shi shadan nan da ya fito shi ma ya zo a cikin don ya samu ya taimaka wa matasa kuma ya samu haɗin kai kuma ya samu hankalin matasa da yawa. Amma wannan zaɓen dai tsakanin NPP ne da NDC wannan babu wata shakka a ciki tsakanin NDC ne da NPP tsakanin Dr. Mahmudu Bawumia wanda yake tsaya majami'ar NPP sannan kuma John Dramani Mahmud tsohon shugaban ƙasa wanda yake tsaya ma NDC. To in ka duba wannan zaɓen su biyun duka sun fito daga can Tudu ne amma shi Alan Kudu Tramantin da ya fito cikin NPP da yawa kuma na gwada cewa zai dami NPP don zai samu ya rage zaɓe su sannan kuma shi shadangan da ake kallo da na ce ya samu hankalin matasa da yawa ana duban kuma shi ma zai dami NDC kuma da NPP don matasa da yawa suna jin maganar shi yana batun zai kawo aiki yana batun zai sake wasu damuka don matasa kuma su samu jin daji don matasa kuma su samu aiki matasa kuma irin masalolin da suke da shi ko a magance su shi ma yana haye samu zaben nan na NDC zai bibi wani amma wanda tafi masalani da yawa ke duban shine shi Alan Kude Shiramanti da ya fita cikin wannan party MPP ya ja mutane da yawa wadanda suka zama mutane ne da suke da muhimmanci a cikin party MPP jami'a MPP da ya fita da su a cikin wannan kuma sun ne suna da mutane
to Malam Hafiz ina godiya kwarai bari zo kan Malam Anas Sabit Malam Anas Sabit zaɓin da yana cike da cece kuce da dama don saboda akwai waɗanda masu ma hukumar zaɓin ƙasar ta hana su shiga takarar sakamakon wasu kurakurai da ta bayyana cewa ta same su da shi na rashin ciki ainihin form ɗinsu da kyau wasu ma sun gabatar da ƙara a gabar kotu na buƙatar da hukumar zaɓin ƙasar ta ba su dama su sharaka a cikin wannan kana ganin bai iya kawo cikas a kokarin da hukumar zaɓin ƙasar ke yi na neman tabbatar da cewa ta shirya zaɓe mai cike da sahihanci
wannan ba shine farko lokacin da electoral commission ya disqualify wayansu candidates ke gaba saboda abu ne da yake akwai requirement akwai ababen da shi ka bi sannan kai ya tafi cikin soko ka soko kai ka ƙara sunan ka cikin ɗan takara so idan baka yi ka meet wannan basic requirements da electoral commission ke karun da suka wuce masu saba disqualify wayansu shi wannan matakin electoral commission ta doki ni a gani na political parties da kila ababen da ya kamata su yi ne su convince electoral commission ba sai su yi ba amma lamari na court dai kowa na da right in an maka wani abin da bai dace da ka je court sai mu sallama ma court mu ji menene hujjojin da suka kai in court ya kamar suna da point 70 days election ina ga sai electoral commission za ta yi wani sakin da ya kamata ta yi don kamar muna maganin ga ballot paper da ballot ababen da yake ya kamata ya zuba fara printing ba tukunna
jama'a masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na dandalin ɗan jarida na wannan sati sunana Hamza Adam na muku dukkaninku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh